Batun cin zarafin mata da kananan yara ta hanyar yi musu fyaɗe ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya, inda aka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake tauyewa yara maza da mata haƙƙinsu. Dalilin hakan yasa a wannan karan zauren taron VOA da aka saba gudanarwa ya maida hankali kan wannan maudu'i tare da nemo hanyoyin magance matsalar. Daya daga cikin iyaye mata da suka halarci taron, Hajiya Fatiya Sha'ibu, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Plateau da Niger a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha, ta bayyana talauci da kuma tallace-tallace da iyaye ke azawa ƴaƴansu na ƙara hura wutar matsalar.
Dalilin da yasa iyaye mata suke aika yaransu tallace-tallace rashin hali ne a gida, su ba sana'a gare su ba, kuma mazajen su ma ba kuɗin gare su ba. Wasu ma ta hakan ne su ma suke samun su kama iyali, kuma ba wani abin a zo a gani bane. To saboda haka wannan tallan babban hatsari ne ga yara ƴan mata, domin su da barin gida shikenan an bar su da duniya kenan su da aka yi da su.
Dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar Mayama, Koko da Bese na jihar Kebbi, Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko, ya bayyana takaitin al'amarin da kuma goyon baya wajen ganin an saka doka mai tsauri da zai hukunta duk wanda aka kama da laifin fyaɗe a ƙasar.
Ba zauri ne na iyayen mata kaɗai ba, har mu kanmu samari kuma yana jan hankalin arewa duk. Da kuma gefen mu, abin da zan yi na gaggawa shi ne, na farko wannan hukuncin da dokokinmu suka yarda da shi, ina son mu tabbatar mu wannan kungiya da in Allah ya yarda zan yi kudurin da wannan abin zai kasance ko a kashe mutum ko a dandake shi kamar yadda aka faɗa, ko kuma a yi wani hukunci babba wanda ya wuce wanda ake yi. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma, in Allah ya yarda, yanda aka yi na harkar siyasa, idan kai takara a yi aka je kotu za a ce okay, cikin kwana 90 ko kwana 60 ko 100 yau na ba a tabbatar a yi shi hukunci, mu ma wannan za mu kalla ta ina za mu fito, mu duk wanda ya yi fyaɗe a kai shi kotu, aka tabbatar aka kai shi wurin 'yan sanda, aka tabbatar da ya yi laifi, aka gurfana shi gaban kotu, to ya kasance akwai lokaci shi ma za a tabbatar lalle ai wannan hukunci insha Allah.
Hajiya Maryam Mamman Nasir, shugaban wata kungiyar da ke faɗi tashi wajen ganin an yaki da wannan masifa, ta yi ƙari da cewar,
wato gaskiya na yi murna da wannan taron namu ne, mu dai da aka kirawo mu mai tsammanin zai tasiri haka ba, har mutanen nan su tashi tsaye, mambobin nan na majalisar tarayya su ba mu goyon baya. Na farko dai za mu fara zagayawa mu ilmantar da iyaye mata akan illar barin ƴaƴansu suna yawo, talla da yawo ba gaira ba dalili shine yake jawo har a same su a misali. Na biyu kuma za mu kira ga malamanmu su fita su taya mu yakin nan, su fara wa'azi da kakkausar murya ga mazaje, musamman iyayen da suke wa ƴaƴan su fadi, yayye da suke wakannan su fadi, a fara datse abin daga gida kafin a fito waje. Idan muka samu muka ci nasarar gida, to za mu ci nasarar waje.
Daga ƙarshe, Hajiya Madina Dauda da Nasiru Ezrikaya da suka jagoranci zauren taron sun miƙa godiya ga iyaye mata Hajiya Sa'adatu Abdul Wahab Sabo da Hajiya Amina Bibi Faruk da Honorable Muhammad Musa Fali, dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabal alƙaleri da kirfi na jihar Bauchi Najeriya, da dai sauran waɗanda suka samu halartar taron a madadin hukumar VOA da suka amshi goren gayyatar su. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.